والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. dukkan yabo ya tabbata ga Allah wanda ya sanya tafiyar kwanaki da wuni ta zamo izina da wa'azi ga masu hankali. Sarki mai karamci, mai yawan kyauta, wanda ke rusa gungun kafirai da makiya addini, wanda ke sabbaba sabuban tabbatar dukkanin al'amura a ban ƙasa, wanda ya halicci mutane daga yimbu, wanda yake faɗa cikin littafinsa awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkar waja'akum an-nadhir, yake cewa wai ba mu ne muka baku tsawon rayuwa, rayuwar da ya kamata mai faɗaka a ce ya faɗaka a cikinta, gashi an mai gargaɗi ya zo muku. Mai gargaɗi, wasu cikin malaman suka ce furfura, ma'ana idan Allah ya maka tsawon rai har kai furfura, to Allah ya gama katse ma hanzari, ba ka da wani uzuri da za ka faɗa ma Allah idan ka koma zuwa ga Allah ta Allah ba tare da ka bi shi ba. Wasu malamai suka ce abin da ake nufi da mai gargaɗi shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Bayan zuwan manzon Allah, an katse hanzarin duk wani ɗan adam ba wanda zai je gaban Allah ya ce bai bi Allah subhanahu wa ta'ala. Muna godewa Allah subhanahu wa ta'ala a kan waɗannan ni'imomi da ya yi ma bayi waɗanda ba za su ƙididdigu ba. Muna shaidawa babu abin bautata bisa cancanta sai Allah shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya. Shi ne sarkin da yake tsara sabubin dukkanin komai, shi ne sarkin da yake gudanar da gizagizai ya tura su zuwa ga inda za su saukar da ni'ima da albarkar ta. Muna shaidawa lallai shugabanmu, masoyinmu, mai cetonmu, annabinmu Muhammad bawan Allah ne kuma manzansa ne, mai kira zuwa ga tafarki madaidaici. Allah ka ƙara salati da sallama, Allah ka ƙara ni'ima da karamci da girma ga wannan shugaba, ma'abocin tafki da ceto, shugaban dukkan wani ɗan adam, da alayensa da sahabbansa da matayensa da zuriyarsa masu tsarki da waɗanda suka biye musu da kyautatawa har zuwa ranar sakamako. Ya ku waɗanda suka yi imani, ku kiyaye Ubangiji. Allah yana cewa ya ku waɗanda suka yi imani, ku kiyaye Ubangiji hakikanin kiyayewa, kada ku bari mutuwa ta zo muku face kuna masu miƙa wuya ga Allah. Ya ku mutane, ku kiyaye Ubangiji wanda ya halicce ku daga rai ɗaya, ya halicci mata ga wannan rai, ya yaɗa al'umma maza da mata daga waɗannan rayuka guda biyu. Ku kiyaye Ubangiji wanda kuke haɗa junanku da shi, ku kiyaye yanke zumunci. Lallai Allah ta'ala yana kiyaye duk abin da kuke aikatawa. ‘Yan uwa cikin imani, lallai mu kiyaye Ubangiji, mu yi muraƙabarsa a sarari da ɓoye, domin a cikin kiyayen Ubangiji akwai kariya da tsira duniya da lahira, akwai rabauta da samun nasara duniya da lahira. Inda Allah yake cewa wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, duk wanda ya kiyaye Ubangiji ya ji tsoronsa, Allah zai sama masa mafita. Wa yarzuqhu min haythu la yahtasib, ya azirta shi ta inda baya tsammani. A wani wurin Allah na cewa in tattaqullaha, in kuka kiyaye dokokin Ubangiji kuka ji tsoronsa, yaj'al lakum furqana, zai sa muku abinda za ku rarrabe tsakanin ƙarya da gaskiya, tsakanin shiriya da ɓata. Wa yaghfir lakum, sa'annan kuma ya gafarta muku, ya kankare muku zunubanku. Mu sani ya bayin Allah, lallai wannan rayuwa tana matuƙar gudu a wannan zamani, kuma mu sani wannan tafiya da rayuwa take yi tafiya ce fa ga sauran numfashin da ya rage mana a wannan duniya. Domin ɗan adam, kamar yadda muka tabbatar a hudubar da ta gabata, matafiyi ne zuwa ga Ubangiji. Kuma sannan a hankali, wata rana zai kai zuwa ga Ubangijin, ko dai ya kai nan cikin gaggawa ko ma an samu jinkiri, tabbas dai akwai ranar da sai ya kai ga Allah ta'ala. Sai dai a yau musulmi a duniyar mu ta yau sun shagaltu, sun manta da wannan tafiya, sun manta da wannan alƙawari da suka dauko dangane da cewa za su koma zuwa ga Allah. Ba sa la'akari da gudu da lokaci ke yi da saurin tafiya da yake yi. Kamar yau ne fa aka kammala watan Ramadana, amma gashi ana maganar Ramadana saura 'yan satuttuka. Tun ana maganar watanni, ana maganar yanzu saura nan da bai wuce sati uku ba, bai ma kai sati uku ba a shiga cikin watan Ramadana. Yan uwa, ba a la'akari da yadda lokacin nan ke gudu, mutane sun zamo lalata lokacin rayuwar tasu suke gaba ɗaya, suna wulaƙanta shi cikin abinda ba zai amfane su duniya da lahira ba, ko cikin abinda Allah bai umarni da shi ba, kuma abinda Allah ta'ala bai yadda'i ba. Mutane sun manta cewa dukkan wani sakan, dukkan minti, dukkan awa, dukkanin wuni, dukkanin kwana guda da yake wucewa, kai duk kiftawa da ɗan adam yake yi, yake tafiya a rayuwa, tana ƙara nesa ta ɗan adam ne daga wannan duniya. Ƙararriya tana ƙara kusanto da shi ne zuwa ga lahira, wanda take gida na tabbata. Wani bawan Allah na cewa inna lanafra'u bil ayyami naqta'uha, mu kullum farin ciki muke da kwanakin da muke yankewa. Ana ai wannan watan ya wuce, wata kaza za ai kaza ya zo, muna farin ciki. Amma mun manta wa kullu yawmin madha juz'un min al-umr, duk wani ni da ya wuce wani yanki ne na rayuwar mu ya wuce. Fa amman li nafsik, yake ya bawan Allah, yi aiki dan kanka, aya kai aiki qabla al-maut mustahida, kamun mutuwa. Fa inna ar-ribu wal khusran fi al-amal, domin a wannan gida bayan mutuwa riba da asara ana lissafa ta ne a aikin da kai. In ka yi aiki mai kyau ka samu riba, idan ka yi mummunan aiki ka samu asara. Allah ya kiyashe mu da asara. Ya bayin Allah, ya bawan Allah, wanda ka shiga a bagaga da rudu a wannan zamani, kake ta musu wanda ba zai maka amfani ba, ko musu na siyasa, ko musu na ƙwallon kafa, ko musu na ayaniya kawai ta duniya, kana ta argowa, shin kai wa kanka tambaya kuwa? Ya kamata ka tambayi kanka, me na gabatar, me na amfana da shi a wannan ɗan lokaci na rayuwar ta wanda suke wucewa tana gudu tamkar walƙiya? Yi ma kanka tambaya, wai me na gabatar ne na alheri wanda ni da kaina ina jinjina shi cewa in na tsaya da shi gaban Allah zan iya tsira? Me kuma na gabatar akasin haka wanda nake ganin idan na tsaya da wannan gaban Allah zan fada cikin babban hadari? Me kuma ya kamata na aikata a yanzu domin in yi kokarin cike gibin abinda na yi a baya? Me kuma ya kamata in yi a nan gaba? Shin ka taɓa tsayawa ya kai bawan Allah mai wannan ayaniya da mutu da argowa da ayaniya ta duniya, ka taɓa tsayawa ko da yini ɗaya ka yi makanka itafi cewa a yau wai mai na aikata mai kyau, a yau mai na aikata mara kyau, a yau mai na yi ne wanda Allah zai samun albarka ya yadda da ni, mai na aikata da zai jawo mun fushin Allah ya ƙara nesa tsani? Kamar yadda Umar ɗan Khattab ke cewa ku yi makanku hisabi tun kamin ranar da za a yi muku, ku auna ayyukanku a ma'auni na tunani kamar ranar da za a auna muku. Ya ce domin hisabi zai zame muku mai sauƙi tun a yau idan kuka yi makanku hisabi domin abin da zai faru gobe. Ya ce kuma ku yi ƙoƙari in kun ga da matsala ku tsawa ta kanku ta hanyar tuba da komawa zuwa ga Allah, saboda kawo ku da za a yi gaban Allah ranar da babu wata rai da zai ta buya a gaban Allah subhanahu wataala. Ya bayin Allah, lallai yi ma kai hisabi da duba me na gabatar, menene mai kyau, menene mara kyau, da zama da mutanen ƙwarai a koda yaushe da koyi da su yana daga cikin mafi girman abubuwa da suke taimaka ma ɗan adam ya amfani wannan lokaci wanda yake matuƙar gudu. Kai ka ce walƙiya ne, Hassan al-Basri ra'amar Allah ta tabbata gare shi yana cewa na riski wasu mutane yana nufin sahabban annabi na zauna da wasu mutane sun kasance sun fi tsananin kula da lokacin rayuwarsu fiye da yadda yanzu suka fi kula da dinaranku da azurfanku. Hassan al-Basri tabi'i ne yana gaya ma almajiransa wanda suke atba'u tabi'i yace na zauna da wasu mutane waɗanda lokaci yana da matukar daraja a gurinsu fiye da yadda kuke kiyaye dinaranku da azurfanku. A fa zamanin sai ke wannan magana ina kuma ga mu wannan zamani da muke ci. A wani wurin yana cewa ya kai dan adam ka sani kai fa kwanaki ne, mana gaba ɗayan ka kwanaki ne. Abin da yake nufi Allah ya lissafa adadin kwanakin da zaka yi a duniya da adadin watannin da zaka yi da adadin shekarun da zaka yi da adadin awanni da adadin mintuna da adadin tsaka, kuma daidai da tsakan eh wallahi ba za a ƙara maka ba. Walan yu'akhkira Allahu nafsan idza jaa ajali, saboda haka kenan a matsayinka na dan adam ake kai kwanaki ne gaba ɗayanka, saboda rayuwarka tana rataye ne da wannan kwanakin, numfashinka yana rataye da wannan lokacin. Yace duk sanda yini ɗaya ya tafi to ka ɗauka wani ɓari na jikinka. Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala yana cewa tozarta lokaci da wulaƙanta shi da ƙin amfana da shi yace ya fi mutuwa mu. Dan me? Yace saboda mutuwa kawai yanke kaza ce daga wato wannan duniya da ma'abota duniya. Yace amma tozarta lokaci zai yanke ka ne gabarin Allah ta'ala da gidan lahira. Za ka tafi ba kai komai ba, baka amfani komai ba, za ka yi zuwan zomo kasuwa Allah ke yashe mu. Ya bayin Allah, wajibi ne kenan akan dukkan bawa musulmi mai imani a wannan duniya ya kalle ta da kyau a yau, ya ga yadda take wannan tafiya, kuma ya tuna cewa shi fa ba mazauni ba ne, shi matafiyi ne, dole zai wuce zuwa ga Ubangiji, kuma ya ɗauka a wannan duniya yana tafiya ne mataki bayan mataki, ya sauka a wannan zango, ya tsallaka zuwa wannan zango, ya sauka wannan zango har zuwa zangonsa na ƙarshe shine mutuwa zuwa ga Allah subhanahu wataala. Wanda ko ya san wannan shine halinsa, ashe babu abin da zai dame shi illa guzurin wannan tafiyar da zai yi a waɗannan zanguna da zai sauka, ba zai zamo babban burinsa da damuwarsa shine tara duniya ta kowace hanya, ko ta halal ko ta haram, ba zai zama burinsa shine shagala ya ji daɗi a duniya yadda ya ga dama ba. Yau At-Ta'i rahimahullahu yana cewa dare da yini wasu masaukai ne, tamkar wasu masaukai ne da mutane suke sauka cikin. Abinda yake nufi idan yini ya zo to ka shigo mataki na farko, dare na zuwa ka shiga mataki na biyu, idan wani ne ya dawo ka tafi wani matakin na uku, idan wani daren ya zo ka tafi wani matakin na hudu, haka za ka yi ta yi har ka kai ga zangonka na ƙarshe, ita ce ranar da za ka koma ka yi. Yake wannan shi ne mutane dare da rana tamkar wasu masaukai ne ko matakai ne da mutane ke sauka ciki a koda yaushe. Yake cewa ina sauka ne mar'ala bayan mar'ala, zango bayan zango, har a tsari a ƙarshen tafiya a zango na ƙarshe shine mutuwa. Yake saboda haka ya kai bawan Allah, in ka sami iko a kowane zango ka sauka, tsaya kai wani abu na alheri a wannan zangon wanda zai maka amfani idan ka je zangon ƙarshe. Yace domin wallahi tafiyan nan ba ƙarya bace, kuma al'amarin yana da gaggawa fiye da yadda kake tsammani, saboda ka yi guduri a wannan tafiya, ka yi duk abin da ka ga dama ba in ka ce ba za ka bi Allah ba, amma dai al'amarin zai zamo kamar ma ba ayyuka shi sanya sai mutum ya gama abin da yake dare ɗaya an dauke shi zai zama tarihi sai ga kaman ba shi da ya shekara 100 da wani abu a duniya da shi yake fada a ji amma daga Allah ya dauke shi zai ga shiru kaman babu shi kaman ba a yi shi ba kuma wallahi ya tafi kenan wannan iya abin da ya gabatar a wannan zangunan da ya tafi idan bai yi abin kirki ba wallahi sai yayi na damar zaman sa a wannan gida na duniya shi sa wani bawan Allah ke cewa sabiluka ya sa'id sabilu musafir ka sani ya kai dan uwa tabarkin ka tabarkin matafiyi ne wala budda min zadin li kulli musafirin ke babu makawa kuma kowanne matafiyi dole ne ya samu mutum wala budda lil insani min amli uddati yace babu makawa ga dan adam inda zai tafiya ya tanadi guziri kaskarfa wala siyama in khafa saulati sa'irin musamman ma idan yana tsoron wani mai rinjaye kaskarfa wanda zai tuhume shi ya tubiye shi idan bai tuhu da guziri ba to shi ya kamata ya tanadi guzirin ballantana kuma wanda yake tunanin zai tsaya gaban Allah subhanahu wa ta'ala mu sani ya bayin Allah yana daga abin da ke taimaka mana a wannan dan lokaci na rayuwa mu amfana abu na farko yawaita tuna mutuwa yawaita tuna mutuwa tana sa mutum ya rage shegantakar da yake yi tana sawa ya rage barnar da yake yi shi sa Allah ya ce kullu nafsin za'iqatul maut dukkan rai sai ta dandana mutuwa manzo Allah yake cewa ko yawaita tuna mai yankewa da ruguza jin dadi ita ce mutuwa abu na biyu tunna ranar da za ka tsaya gaban Allah ta'ala babu tafinta tsakanin ka da Allah daga kai sai Allah ba mai tafinta kuma kowa wallahi ya tsaya gaban Allah yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin ranar da mutane za su tsaya gaban talikai kuma kowa zai tsaya daga shi sai Allah Allah zai tambaye shi hadiyu dan hatim Allah ya kara masa yadda ya ce naji manzon Allah na cewa babu wani ɗaya daga cikin wallahi sai Allah ya yi magana da shi babu tafinta tsakanin sa da Allah zai kalli daman sa ba abin da zai gani sai aikin da in ya kalli hagu ba abin da yayi ba abin da zai gani sai aikin sa idan ya kalli gaban sa ba abin da zai anga shi wutar jahannama tana ci ba kuma zalai ce ku kiyaye kanku da wannan wuta ko da da tsagin dabino ne kaga yi tanadi saboda wannan rana yace wanda bai samu dabinin ba ya fada kalma mai dadi saboda haka tunna wannan rana da zaka tsaya gaban Allah ya tsiye ka ya yi ma tambaya ya kamata ka rage abinda kake yi kuma zai taimaka maka rage abu na uku kawai ta ambatan Allah da tuna Allah subhanahu wa ta'ala tuna Allah wurin bin umarninsa da hannunsa tuna Allah wurin ambatansa kan harshe da girmama shi tuna Allah da ganin girmansa a zuci babu wani abu da yake yalwata wa dan adam ya cike masa lokacinsa ya cike masa gibin da ya bari sama da ambatan Allah subhanahu wa ta'ala shi sanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a hadisul kursi yace Allah yana cewa ni ina inda bawa nake da tuna kuma ina tare da shi duk sanda ya ambace ni idan ya ambace ni a ransa ni ma zan ambace shi idan ya ambace ni cikin wata jama'a ni ma zan ambace shi cikin jama'ar da ta fita ta daraja al-hafiz ibn rajab rahimahullahu ta'ala yana cewa abu ne sananne cewa Allah madaukakin sarki ya wajabta ma musulmai a kullum ta ambace shi a yini da dare so biyar domin ya cike musu lokutansu da yawan ambatan Allah shine ta hanyar ɗaya da waɗannan salloli guda biyar su ne manya-manyan zikirorin Allah a tsaye da su a lokutansu wanda shari'a ta iyakance sai Allah ya shar'anta musu kuma a cikin waɗannan salloli guda biyar su yawaita ambatan Allah a ciki don wannan ambatan Allah ya zame musu ƙarin wato ɗaukaka da ƙarin daraja a gurin Allah subhanahu wa ta'ala a kan haka sai ya zamo sallolin nan guda biyar muna iya kasa abin da ke rataya da su gida biyu kashin farko abinda Allah ya shar'anta bayan sallolin na jinsin salloli ne mana nafilfili ne na salloli sai Allah ya shar'anta mana yin sunanun ratib raka'o'i da ake kamun azhar da bayan azhar da kamun la'asar da bayan magariba bayan isha kamun sallar asuba da masu biye musu kamun wato bayan azhar da kuma me kamun sallar magariba da kuma kamun sallar isha da ma wasu sauran nafilin ba dan komai ba dan su zame mana wata ayan falololi guda biyu falala ta farko ranar la'ira idan aka dubo waɗancan farillan guda biyar suna da gidi sai a ɗebo daga waɗannan sallolin na nafilin sai a cika gidi sai mutum ya wuce gaban Allah falala ta biyu idan aka dubo waɗannan sallolin guda biyar a ga a cikin suke sai a ɗebo waɗannan nafilin a ƙara ɗaga matsayi da darajar bawa da su a gaban Allah subhanahu wataala kuma za mu ga waɗannan salloli gaba ɗaya kowannen su cike suke da zikirori da ambaton Allah subhanahu wataala dan Allah ya nuna mana muhimmancin waɗannan lokuta na sallah Ibn Rajab ya ce dukkanin sallolin nan za ka ga guda biyu ne kaɗai ba a shar'anta yin sallah bayan su kuma su biyun nan su ne suke da tsayin lokaci tsakanin wata sallah zuwa wata sallah ya ce bayan sallah asuba an hana sallah bayan asuba an sai rana ta huɗu sa'an nan daga nan babu wata sallah ta farilla a sai rana ta yi zawali kaga daga asuba zuwa azhar akwai lokaci mai tsayin sai na biyu bayan sallar isha'i shi ma har sai alfajir ya ci ku kaga lokaci ne mai tsayin gaske yace dan kada mu tozarta waɗannan lokuta su tafi a banza sai Allah ta'ala ya shar'anta mana bayan sallar isha aka shar'anta mana wuturi aka shar'anta mana qiyamul layli domin me mu ƙara amfanar wannan lokacin bayan sallar asuba aka shar'anta mana sallar walaha mana lokacin hanzi domin mu cike wannan lokacin sa'an nan ɗaya lokacin da aka hana sallar nafila shine bayan sallar la'asar zuwa faduwar rana sai kuma Allah ya shar'anta mana zikiri da ɗaya lokacin shi ma da ba a sallah bayan wannan sallah shine bayan sallar asuba sai aka shar'anta mana ambaton Allah inda aka shar'anta mana ambaton Allah subhanahu wataala a irin waɗannan lokuta din ba dan komai ba dan ya zama mun amfani wannan lokaci wannan abin da ya shafi sallah kenan yace amma zikiri an shar'anta shi a dukkan wani lokaci musamman ma kuma a gurbin salloli na farilla da kuma wato ambaton Allah ta'ala a wannan gurbi na sallah shi za ka shar'anta mana wani ambato ga Allah ta'ala guda ɗari tun daga tasbihi zuwa ta'midi zuwa kabbara zuwa ailana aka kuma shar'anta mana ma'ana bayan waɗancan salloli da ba a nafila a cikinsu bayan asuba da bayan la'asar aka shar'anta mana wato zikirori bayan sallar asuba aka shar'anta wannan zikiri da ambaton Allah har zuwa rana ta daga shi yasa Allah ta'ala ya ambaci waɗannan lokuta da kansa dan nuna muhimmancin su yace ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katira wasabbihuhu bukuratan wa asila bukura bayan sallar asuba asil daga bayan sallar la'asar a wani wurin Allah ta'ala yana cewa wadhkur isma rabbika bukuratan wa asila idan annabi yake cewa wanda ya zauna bayan sallar asuba a inda ya yi sallah ta asuba a jam'i ya zauna ya ci gaba da ambaton Allah ta'ala har rana ta hudu ta daga sa'annan ya tashi ya sallah raka'a biyu Allah ta'ala zai rubuta masa tamkar lada irin ladan aikin Hajji da Umara kuma da Imam Tirmidhi ya rawaito wannan dan a nuna muhimmancin wannan lokaci haka nan yayin faduwar rana tun daga bayan la'asar har rana ta fadi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan ka samu iko kada ka kiyaye kada ka rasa sallah kamar uduwar rana kada kuma ka rasa sallah
kamun faduwa
sallah kamun guduwar rana
ita ce sallah asuba
sallah kamun faduwar rana
ita ce sallah wato al'asar
saboda me muhimmancin waɗannan lokuta ya bayin Allah mu kula a wannan zamani da muke dan gaba ɗaya hankalinmu ya koma zuwa ga duniya wata Ramadana muke tinkara amma za ka ga musulmi ko ta watan bayani yadda bayin Allah magabata suke roƙon Allah Allah ka nuna mana Ramadana Allah ka kai mu Ramadana gaba ɗaya mun shagala ba wannan ne gaban mu ba kawai sai ayaniya sai argowa sai maganar siyasa sai maganar waye zai mulki 2027 wai kana da tabbacin za ka kai 2027 ba kai za ka yi mulkin ba ba ɗan uwanka ne zai ba ba ka da abin da za ka yi mulkin ko ta kai ba a yi amma ka zauna kana shagala kana wahalar da kanka kana ta musu akan wa zai yi in ka yi musu akan wani ka kare ki naira ɗaya ba zai baka ba dan me yasa za ka ɓata lokacinka kai da kake tinkarar gagarumar ibada ba kai tunanin me ya kamata kai ba ba ka tunanin da wani irin shiri ya kamata in yi wanda mun karanta a hudu ba ta gabata tun a wannan watan magabata suke shirin Ramadana tun a wannan watan suke fara yawaita tilawar Qur'ani suke fara yawan ambaton Allah suke shagaltuwa da ayyuka na gari amma mun shagaltu da duniya da tunanin waye zai yi waye ba zai ba wa zai takara waye ba zai ba wa zai kaza waye ba zai ba kana da tabbacin za ka kai wannan lokacin kana da tabbacin har mai tunanin zai takara yana da tabbacin zai kai lokacin abinda baya hannunka yana hannun Allah ka bari mana in lokacin ya zo ka ga ya za a yi shagaltu da wasu abubuwa mana amma sai wannan abin ya ɗauke hankalinmu sai ya shagaltar da mu da duniyar gaba ɗaya da musu da ayaniya da argowa haka za mu ta tafiya har lokacin zaɓen ya zo kaga tsawon kusan shekara ɗaya da wani abu ya tafi a banza kuma amfani komai ba na rayuwarmu kuma idan an ci zaɓen wanda kake ta alƙolo kana ta tada jijiyoyin wuya daga baya kuma ka dawo kana Allah ya isa ka dawo kana kaza ka dawo kana kaza domin ba ka da tabbas babu ƙasar da ake da ma ba a da tabbas irin Najeriya ba ka da tabbas din wanda ya hau zai yi maka abin da kake so sai dai kawai ka haɗa da addu'a ka bi da addu'a amma babu wani wanda za ka tsayar ka ci kana da tabbas a kansa babu shi to ashe abin da ba tabbas shagaltu mana yanzu tun daga Sha'abanan nan da addu'o'i Ramadana ya zo ka bi da ambaton Allah da roƙon Allah cewa Allah mun gaza Allah ba za mu iya ba Allah kai ka san wanda ya fi dacewa da mu Allah zaɓen da zai zo wanda zai zama ra'ama gare mu Allah mun ban maka ka zaɓa mana shi abin da ya kamata mu kenan mu gani in mun tsaya wallahi mun koma ga Allah wallahi sai Allah ya canja mana amma fa wani kafa canja ba wallahi mun canja inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim dan mun shiga bala'i ba ruwan Allah ba zai amfane shi da komai ba ba zai cutar da shi da komai ba in mun shiga bala'i mu za mu shiga in mun ji daɗi mu za mu amfana shi kuma wallahi sunnar Allah ba ta canjawa Allah yana da sunna kuma ya faɗa wa lan tajida li sunnatillahi tabdila sunnar Allah ba za ta taɓa canjawa ba in kuka fandare wallahi sai ya jarrabe ku in kuka dawo kuka gyara sai ya gyara ku wannan ya faɗa sunnar ba ta canjawa haka take tun daga al'ummatan da suka gabata har a nadi kasa saboda haka ina ma kaina nasiha da ƴan uwa mu shagaltu da abubuwan da za su amfani rayuwarmu ta duniya da rayuwarmu ta lahira mu kyale musu da ayaniya wanda ba za ta yi mana amfani ba duk abin da ba zai maka amfani ba an fara magana sai a bashi a shiga abin da zai yi amfani wannan shi ne abin da zai amfana ko hira za ku ni hirar abin da za ka amfana da wani amma a ce ka zauna da mutum awa ɗaya baka amfani da wani abu wanda za ka amfana da shi a duniya ko ka amfana da shi a lahira ba babu amfanin ka ci gaba da zama da shi wannan shi ne abin da magabata suke yi hatta magana suna zama gurin wanda in sun zauna gurinsa za su amfana daga kalaman da yake ba wanda za su Allah ka ba mu ikon gyarawa Allah ka ba mu ikon gyarawa Allah ka ba mu ikon amfana da wannan rayuwa tamu Allah muna roƙonka ka daidaita halayenmu da ɗabi'unmu
ka gyara zukatanmu Allah ka dora mu akan daidai ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah muna roƙonka ka ba mu ikon ganin watan Ramadan cikin aminci da kwanciyar hankali Allah ka datar da mu da ayyuka na gargare a cikin sa Allah kuma ka datar da mu da karbar abin da zamu aikata Allah ka karba mana abin da muke yi yanzu Allah ka yafe kurakuranmu Allah ka zauna mana da kasa lafiya Allah dukkanin ƴan komo da ke cikin halin tsaro Allah ka kawo musu dauki Allah ka ba su zaman lafiya Allah waɗanda suke cikin zaman lafiya da mu baki da Allah ka tsara mana lafiya zaman lafiya Allah duk masu kan tafi da taron al'umma Allah ka tsora musu asiri Allah ka hana su zaman lafiya Allah ka taya musu da hankali Allah ka amintar da bayanka a koyi da suke Allah ka ji kan magabatanmu Allah ka ji kan magabatanmu Allah marasa lafiya mu waɗanda ke asibitoci da gidaje Allah ka ba su lafiya Allah ka sa ya zama kafara gare su Allah ka sa mu yi kyakkyawan ƙarshe ibadallah inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wal ita'i dhil qurba وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله